قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر إلهي. نظرت لطفا جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنسا ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماس الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا دكو أولنا مصلى شي ميتارن البركة إن دميكي تاروا دومتنا تجونم أبين دفي أمفانيم دونيم دكما لاهرم يو لتنم أشرين دعوتو غوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda yazo daidai da 25 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan. Yau majalisin namu yana tare da masu rauna da yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kawo mana su su hakimi da su Alhaji Hamisu, Allah ya mayar mana su gidajen su lafiya. Arma ya ja mana aya ta 76 a cikin suratul Baqara wanda Allah subhanahu wataala yake fara ayan da cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idha laqul ladina amanu qalu amanna, idan wayannan yahudawan suka hadu da wayanda yake musulmai ne qalu amanna sai su ce mun imani. Wa idha qala ba'dhum ila ba'd, yayin da sashin su yake banta da sashi qalu atuhaddithunahu, sai su sashin sai su rika cewa junan su sai su rika cewa dayan yanzu za ku rika zartar musu, zantar musu, gaya musu, labarta musu, fada musu abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi muku budi akan sa, bima fataha Allahu alaikum, abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi muku budi akan sa, bima fataha Allahu alaikum, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, domin wayannan musulman su kafa muku hujja da shi a wurin ubangijinku. Afala ta'qilun, shin ba ku da hankali ne? Jiya idan dan uwa na tare da mu ko zai iya tunawa, mun fara fassara wannan ayan amma an yi nisa sosai lokaci ya riske mu. A gurguje ayan tana magana ne wannan akan Yahudawa da suka tasu zuwa gida biyu. Mun fara a baya daga cikin Yahudawa akwai wayanda ba su iya rubutu, ba su iya karantawa, haka ne muka faɗa. Daga cikin su kuma akwai wayanda suna rubutu suna karantawa. Wayannan wanda suke yin rubutu suke karantawa, kaga yanzu sun riga sun gaya ma wayannan ƴan uwannan nasu wanda ba su rubutu ba su karantawa cewa wani annabi zai zo, ko wani annabi zai zo, wannan annabin ga siffofinsa a cikin littafin mu kaza da kaza da kaza da kaza, wanda a karatunmu na jiya za ka iya tunawa sun ma kasance suna yin tawassuli, suna yin kamun kaba, ya Allah albarkacin wannan annabin da za ka turo shi na ƙarshe, Allah ka ba mu nasara da rinjaye akan abokan gabanmu. Haka ne, to yanzu inda karatunmu yake kan gaba yanzu ne, wayannan Yahudawa wanda ba su rubutu ba su karantawa, idan sun haɗu da musulmai sai su rika ce ma musulmai mun yi imani da ku, mun yi imani kuma da annabi nan naku Allah ya aiko shi, domin mene akwai siffofinsa a cikin littafin nan namu. An gano wannan littafin ko? To yanzu wa idha khala ba'duhum ila ba'd yayin da yanzu su ne yahudawan ne gaba ɗayan su da masu rubutu da karantawa da wayanda ba su rubutu ba su karantawa labari ya zo ma wayannan masu rubutu da karantawa cewa wayannan fa in san har da musulmai ga abin da suke faɗa chapter kaza verse kaza an faɗa kan annabi Muhammad ke kowa irin mahaukata ne za ku duka gaya wa musulman nan cewa Allah ubangijinku kalla Allah ubangijinku ya ba ku labarin zuwan wannan annabin nasu a cikin littafin ku shine a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum domin su kafa muku hujja a gaban ubangijinku ranar lahira daga nan wurin sai Imam Sha'rawi Allah ya saka masa dalili sai ya ce to kaga nan wurin akwai wata damuwa ba su yanzu sun yadda ubangijin su da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne yanzu wannan abin da ake faɗa sun yadda ubangijin su ya ba su labarin annabi Muhammad zai zo ko da suka tashi faɗa mai yukan su ce li yuhajjukum bihi inda rabbihi ba sai suka ce inda rabbikum saboda bakin ciki ba za su ce ubangijin annabi Muhammadin ba ka gani ko sai suka ce ubangijin ba ubangijin annabi Muhammadin ba kenan sun yadda ubangijin da ya halicce su ubangijin da ya ba su littafi ya faɗa sifofin annabi Muhammadin shine ya turo wannan annabi Muhammadin saboda haka yanzu ya zama dole a yi ma waɗannan ƴan uwa waɗanda ba su karantawa ba su kuma iya rubutawa abu su faɗa su daina gaya wa musulmai waɗannan abubuwan shi za ka ga ko a contemporary abin da ya faru kenan tsakanin su Ahmed Didat da waɗanda ya yi ta munazara da su ko domin da sun san Ahmed Didat zai zo ya zama musu ka dangaren bakin tulu da ba su yadda ya yi karatu a makarantarsu na missionary ba za su yadda ne ba za su taɓa yadda ba wani irin yunkuri ne ba a yi ba a kan a salwantar da rai da rayuwa nasa amma abin bai yiwu ba har rayuwarsa ta ƙarshe aka sa kyamara ko zai ce shi ya bar musulunci amma ina a kan musuluncin ya rasu sai dai Allah subhanahu wataala ya azirce shi da yaya wasu ɗalibai kafin rasuwansa cikinsu har da wannan Zakir Naik ɗin ko shi ma ɗalibinsa ne ko har yana faɗa cewa da ba din su Ahmed Didat ba da bai hau wannan layin ba da ya ci gaba da likitancinsa kuma shi likita ne na fida ya ce da yanzu yana nan yana ta fida ne kawai amma albarkacin wayancan albarkacin Ahmed Didat Allah ya ba shi dama da nasara yanzu shi likita ne na rai gaba ɗaya ma ba wai na zuciya da jiki ba saboda haka zai gyara zuciyar wanda take da matsala a musulunci sannan kuma ba ka da lafiya a kimiyance amma ka kuma treatment daga nan wanda sai ka dauki darasi cewa ashe idan Allah subhanahu wataala ya albarkace ka da wani baiwa wannan baiwan kakka bari ta salwanta haka kawai daga mutuwanka yi kokari kai breathing ake cewa ko kai reason ka tayar da wasu wanda ko bayan wucewanka abin nan baiwan nan da Allah ya yi maka ba za su tafi haka kawai ba a banza a wuce Allah subhanahu wataala ya yafe mana a wannan ayan Allah subhanahu wataala ya faɗa daga cikin kalmomin da suka yi amfani da shi shine bima fataha Allahu alaikum ko sai Imam Sha'rawi yake cewa ai wannan bai kamata dama suna da hankali bai kamata su ce bima fataha Allahu alaikum ba cewa da abinda Allah subhanahu wataala ya yi musu gudu yace sam ko kadan bai kamata ba domin da fatuhu ne da budi ne daga Allah to budin zai zamanto an bude zuciyarsa ya sun yi imani amma tunda ba a bude zuciyar sun yi imani ba sai ya zamanto tarko ne ta lalani Allah ya gaya maka a cikin littafin ka wani annabin zai zo kai imani da shi bayan annabin ya zo ka kin imani da shi sai ka ce kuma wai Allah ya maka budi budi ne wannan ina Imam Sha'rawi ya ce wannan ba budi bane jiya jin mun karanta wani abu da yake da alaka da wannan wurin ko sai muka ce munafinci shine mutum yana tsakiya ya je ma wancan da wancan fiska ya je ma wancan da wannan fiska ko sai muka ce to menene imani sai lokaci ya riske mu haka ya faru jiya to malamin ya ce to me abinda ake nufi da imani musulunci ne ka kudirta a cikin zuciyanka babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda shi wannan Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe bai haifa ba ba a haife shi ba sannan kuma bai da wani waziri bai da wani wanda in ya mutu shine zai hawo ko ba ka sara kuna suke bayan zai dan sarki ya mutu sai a ce wani waziri ko sai a ce din yanzu ba waziri bane ke hawa sai a kara sabon zaki ko to shi Allah bai da wannan domin mene duka ba shi da bukatuwan komai na ɗaya daga cikin wayannan shine na farkon da ba shi da farko shine na ƙarshen da ba shi da ƙarshe shi yasa ya gaya maka huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin yace gashi nan a fili kuma Allah kana ganin sa ba to amma kai za ka ga gwagwa da ido kana ta zazzarewa za ka ga ba ganin shi ba ko ba haka ba sai ya ga ce in kai karfin imanin ka bai kai ka rika ganin Allah ba wanda mun faɗa a karatun mu na baya ana ganin Allah ne da ina da zuciya in kai karfin imanin ka bai kai ka rika ganin girman Allah da Allah ko a zuciya ba to ka kalli abubuwan da ya halitta gashi nan a fili yake kai dai daga gani kai tsayuwar bishiyar nan kawai ta ishe kai zara ko yadda bishiyar take tsaye kai idan aka ce ka tsaya a wannan wurin yadda bishiyar nan take tsaye na awa goma sai ka ga ka kosa ko ba haka bane sai ka ga ka kosa amma ita haka nan Allah ya yi ta haka nan kuma za ta tsaya to kai kenan a bishiya kai za ka ƙara ganin girman Allah shi yasa wannan baitin da ake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid dukkanin abin da zaka kalla a duniya yana maka ishara ne kan girman Allah duk abin da zaka kalla sai dai kai in ilimin ka bai kai ka ƙara ganin girman Allah ba ko yanzu kannin naka kai ko ai Allah ma ya fara Qur'ani yace wa fi anfusikum a cikin jikunan ku akwai abubuwan da muka sa da zaran ka kalla zaka ga girman Allah ko ba haka bane yanzu misali wannan kan naka kai da zaka je wurin baba ko wanzami ya aske gashin sai kuma gashin ya kara fitowa amma da ni da kai mun taba ganin lokacin da yake fitowa ba mun taba gani ba in kuma kana ganin zaka iya ganin lokacin da gashin yake fitowa in kai aske ka kai bacci ka riga tsayawa a gaban gilashi kana gani yaushe zai fito zaki ya ce ba akwai damuwa kaga ba zaka taba gani ba ga umba nan a hannunka kai zaka yanke amma da za ka ta kallo kullum kana son ka ga lokacin da yake fitowa za ka gani kuwa ba za ka taba gani wannan ya nuna maka girman Allah ko moto da kake hawa da mashin da kake hawa da keke da kake hawa duka in sun nuna maka wani abu suna nuna maka girman Allah ne ko ka kalle inda moto take banda Allah babu abin da zai tafiyar da ita ka kara kallon ta sosai ita ce a barda da za ta fallo a guje mutane 100 za su tare ta to ina ganin cikin turi ɗaya za ta tsaye da ita ko ba haka bane eh na ala nan ba ne yawa ka gani ko kaga an kallon mu yana dauka abin da muke magana a kai mutane 100 nan motar nan ta kullo a guje a 120 ku 100 ku shiga ku ce za ku tsayar da ita ba za ta taba tsayawa ba ba sai mun malamin da ya gano wannan abu sai ne safari za ta mutu to kama da ga goma ne kawai za su tsira to amma kuma ka san wani ikon Allah ne menene ke tsayar da wannan motar duk gudun nan nata iska ne iska ne ba wanda kai a ganin ka kana ganin kamar ka fi karfin iskan nan duk gudun nan 120 150 iska ne kawai zai kama dash sai kuma sai ta tsaya idan kuma babu wannan iskan motar ko ra ta zuwa ko ba haka bane da an ce a ina motar ka ne Allah ya zaka ce ai ba iska ba iska kai fati ai cinye dai ba iska kai kai fati ba iska ka gani kaga ya nuna maka cewa iskan ne mashin din nan ka kalle yadda mutane ke ganganci a kansa dududu karafunan da ke jikin mashin din ba su kai kaurin cinyanka ba ban san yawan in an ƙara girman su yanzu amma da irin wayannan roba roban nan da wannan jincen din nan gaba ɗaya kaurin karafunan ba su wuce kaurin karfan hannun ka wannan abin hannunka ba ko ya wuce ne sai an kwanta mashin a gaban ka zaka gano cewa ashe mutane ba su da hankali sai gudu akan mashin da gaskiya nake bai kai kaurin hannu ba karafunan ga su nan kana ganin su ga su nan banda Allah waye zai maka wannan abu kai ta gudu hankalinka a kwanci har kana ganin in wani ya wuce kuma ka rawa bar ka kara murzawa ko kalla shi ma idan babu iskar ba zai tafi ba ko zai tafi ba zai tafi ba duk gudun nan da yake yi da za a samu mutumin da ya kowa karfi a garin nan ya shiga ya tabe shi haka ba zai tsaya ba mashin nan ko zai tsaya ba zai tsaya ba shi ma me ke tsayar da shi shi ma iskar ne ga keke aka fara yi da abin da mutane suke da shi mana ga keke ka ga kai da ga keken nan kana ganin shi a tsarara malam to ina ganin za a raba hannunka guda biyu domin ga tunan ina kallon daga nan za a raba hannunka guda biyu abin da ke rike da tayin da dan adam ke falfala gudu a cikin keke bai kai kaurin nan ba bai kai kaurin yakan ka ba ka ƙara kallon abin da ya rike tayin wannan abin da yake biye-biye haka din nan guda biyun nan dan haka ne bai kai kaurin naira ɗaya ba kwandala ko ya kai bai kai ba ka kaddara cewa mutum ya kunno keken nan a guje sai wannan karfen da ya rike tayar sai ya kari yaya wannan ya ƙara nuna maka girman Allah da keken nan kuma babu iska ita ma ba za ta hayu ba in kuma ka ce za ka hauta a haka sai dai ka wahala jirgin kafa duk wannan lodin da ake yi masa ko da tirela duk lodin nan da kuke gani ana yi a daura buhunci ta 600-500 da iska ne ba ko ba haka bane za ka ga suna ta pumping ana ta dandannawa me ake so wai yanzu iskar ta kama ta dauka tukunna sannan idan za ana gudun ana son birkin ya tsaya za a kara turo iskar za a kara turawa to ballantana kuma uwa uba jirgin sama ka kalla wayannan abubuwan sai Allah ya nuna maka cewa duk abin da zaka kalla yana nuna maka girman Allah ne kai in aka tura ka aka ce kai din ka tara wayannan abubuwan ga jirgin kasa nan ya taho a guje sai a ce shi kenan a tura liman tun yana da sharbi ka gani ko ai liman zai iya tsayarwa ko ba ga wani ba ai kuma zai tsaye da jirgin kasa ya taho Allah ya tabbata ma Allah ya tabbata ma ya gani ko ai to shi yake zan mu wurin Allah eh to wannan jirgin kasan da zai kunno a guje wai a ce mutane 100 ko 500 su tare shi ba zai taba tsayawa ba me ke tsayar da shi iska din nan da kake gani to wannan ya ƙara nuna maka girman Allah shi ana gane wannan ko wannan ya ƙara nuna maka girman Allah me musulunci yake nuna maka cewa dukkanin abin da za ka kalla a duniya yana maka ishara akan Allah nan bai kwara ɗaya ne kwara ɗaya ne kai karka yadda kai wani abu wanda zai cuce ka ya raba ka da imani da wannan Allah to idan kai imani da wannan Allah sai a je mataki na biyu shine imani da manzanninsa imani da littafai imani da wannan ko ba haka ba har zuwa dai wayannan abubuwan guda shida da aka lissafa maka a cikin hadisi na biyu الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هكذا أبو نبي جزاء جيغة بيان زاء كان إيماني شيني شين إيماني ما قال أني كوي أفاتا باكي كو كو يايا كوي ناتي ناي إيمان نشيكنا ناي دي الله دي نشيكنا كو كو بطن هكذا شاء شين إيماني bayan ya samu natsuwa a cikin zuciya to gaban ka ga suna dabbakawa an gane maganar ko gaban ka a ga suna yi na yi imani da Allah ɗaya ne to karka aje wannan wayan ya zo a daukan maka an gane wannan na yi imani Allah ɗaya ne kada in je in sace maka sanuwa sai an gane wannan kan jin sace maka nayi imani Allah ɗaya ne shine ya aiko annabi kana ga naje ina lalata da yaran mutane qadiyyar mu na jiya ko nayi imani da Allah kar a ganni naje ina shaye shaye to duka haramun to wannan shine ya zauna a cikin zuciyarka to babu mutumin da zai furta da baki yace yayi imani sannan a zuciyarsa ba hakan yake ba face an rada masa wani sabon suna menene sabon sunan jama'a munafi an gane da abin yake domin me ne mutane da mun faɗa a baya cewa mutane sun kasu zuwa gida uku akwai mumini akwai kafiri akwai munafiki shi kafiri dama bai ce ya imani da Allah ba shi kuma wannan shi bai ce shi kafiri ba shi kuma bai ce shi mumini bane amma a baki ya ce shi mumini ne sai ya zamanto sabon suna aka rada masa wane munafiki wayannan munafikan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wasu daga cikin dabi'unsu a cikin alqur'ani mai girma a wurare mawabbanta juna kamar wannan surat al-imran aya ta 119 Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al'alamina min al-ghayz idan wayanda ba mu'minai ba idan suka haɗu da ku musulmai sai su rika ce muku ai mun yi imani amma da zaran sun yi kwana ko sun rabu da ku musulmai sai su rika ci za yafa suna cewa ina ma dai da mugun abu ya faru da ku tilla kun yi imani da Allah ai mafi yawancin abin da ke hana wasu su musulunta yanzu ko shine kalubalen da za su fuskanta a wurin yan uwansu wani idan ya yi imani yan uwansa za su juya masa baya za a kore shi a wurin aiki za ko makamantan irin wayannan wani yana daga cikin dalilin da yake sawa shi ba zai imani ba saboda kan ya je ya sha wahala a cikin ƴan uwansa su kuma nan musulmai bayan ya yi imani da ubangijinsu su kuma su kike mafansa sai ya zamanto muzabbabina ba shi can ba shi nan ya ta fuskantar wahala wani abin da ke hana shi imani amma zai gaya maka da gaskiya addininku ya yarda addininku addinin gaskiya ne amma wancan matsalolin yake fa to da zaran wannan mutumin da ya yi imani din ya ce zai jure ma dukkanin wahalhalun da ka iya fuskantarsa ƴan uwan nasa da suna da shi zai zaka cewa kai ina ma dai da wahala ya same shi ko ba abin da suka masa fata ba kenan da zaran kuma wahalan ya zo a matsayin jarabawa a gwada imaninsa misali sai a ce an kore shi a wurin aiki sai su fara masa dariya ko ba abin da suka ga gani ko ba gani ana amina milal gai sai su rika ci da yasa a surat ma'ida aya ta 61 Allah ya kara maimaita mana wani daga cikin hali na munafikai din wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakalu bil kufri wa hum qad kharaju bi idan suka wa idan suka zo wurin ku mu'minai daga cikin dabi'ansu sai su ce muku ai mun imani bayan kuma su sun shiga kafirci wa hum qad kharaju bi kuma sun fita daga kafirci kaga su ba musulmai ba su kuma ba kafiran ba domin su ba kafirci suke yi ba domin sun ce mun yi imani da Allah kenan suna yaudaran ku suna kuma yaudaran wayannan kafiran ana gane yadda abin yake a sura ta gaba Allah subhanahu wataala sai ya nuna mana cewa kaga wayannan mutanen suna muwalati suna goyen baya da mika wuyansu 100 bisa 100 zuwa ga shedanunsu domin dole zaka samu akwai wanda yake rudanka zai rika zuga ka kaza shine ai wa idza khalu ila shayatinihi su wayannan shedanin nasu ko a yanzu kaza shayatin anan wannan ai mutane ne ba shedan wancan wanda ba a gani ba dukkanin mutumin da zai zuga ka ka bar right track ka bar ainihin tafarkin da Allah yake son ka hau ko ne ya zuga ka ka shagiya ko ka yi zina ko ka saba wa ubangiji to wannan shedan ne sannan a aya ta biyu an ce fatan Allahu alaikum a aya ta uku Allah subhanahu wataala ya ce wa qad dakalu bil kufri sannan kuma za su rika ciza yafa cewa ina ma dai da mugun abu ya same ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma a garin Madina sun min irin wannan shekanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan killa wayannan munafikan sun haka kai kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina an rubuta wasiƙa ko written agreement haka zan faɗa a turanci an yi written agreement cewa kowa zai addinin sa ku wanda ba musulmai ba kuke garin madinan nan za ku yi addinin ku ba ruwan mu da ku mu ma za mu yi addinin mu ba ruwan ku da mu kowa yi addinin sa ba magana tsangwama sannan abu na biyu mu musulmai ba za mu taba goyen bayan wanda ba kwa shiri da su su zo su yake ku ba ku yahudawa kuma ba za ku taba goyen bayan wanda ba sa shiri da musulmai ba su zo su yake ku ku sa hannu ba kun yadda eh mun yadda aka yi written agreement bayan an gama wannan written agreement din kowa ya sa hannu shikenan sai ga mutanen Makka sun zo za su yake manzon Allah wayannan yahudawa sai suka ce ai goma mu hada kai da mutanen Makka nan a yaki annabin nan a gama da shi shikenan kawai mulki da isa ta mu sai ta dawo hannun to da haka bai yu ba Allah bai ba su dama da nasara ba mutanen Makka suka kasa aka fatattaki mutanen Makka shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kuma yahudawan garin nan sai ku tattara ku bar garin nan an gane wannan sai suka fita daga garin Makka daga garin Madina ko na saboda saba alƙawarin da suka yi na haƙinta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazala yake su fita shike nan sai suka fita daga wannan gari na Madina to sai suka zamanto tun da sai zamanto a cikin yahudawan akwai wanda suka yi imani da manzon Allah haka ne ba zai taba yiwuwa ba a jinsin mutane gaba ɗaya a ce babu wanda ya yi imani da Allah ba hankali ba zai ɗauka ba to tunda akwai wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su ko ba Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila ba ko haka Allah ya faɗa fala yu'minuna illa qalila to a cikin su akwai wanda suka yi imani to sai da ƴan uwan su nan sai su shigo garin Madina idan za su shigo minhumul mu'minuna aktharu wa akthuruhumul fasiqun shine a magana amma Allah kulli man ya ƙara gyara mana yace minhumul mu'minuna wa akthuruhumul fasiqun da yawan daga cikin su akwai mu'minai amma da yawan su kuma fasikai ne an gane wannan to sai manzon Allah ya ce to duk wanda yake ba musulmi bane daga cikin yahudawa ya daina shigowa garin nan tun da dai zai zo ya zamanto ya ƙara lalata zamantakewa ne muna zaman mu lafiya lau sai su furta shigowa kuna lalatawa a ku tsaya a gurin sai suka ce to ai abin da za a yi shine ku zo mu ba ku satan ansa bare ya ce sai mu'mine bane za su shigo ga ce ce dan za ku shiga garin sai ku ce kun yi imani ta tana da wani mace shigo idan za su shigo garin Madina sai su ce mun yi imani idan kuma suka fito garin sai su ce mun bar imani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma haka suka yi shine za ka ga Allah subhanahu wataala yana cewa wa qala qa'ifatun min ahli kitabi aminu billazi unzila alaykum wajhan nahari waqfuru akhirah ki da sai ku sai ku ce kun yi imani sai ku shiga garin Madina duk ku yi harkokin ku in yan ma yayi sai ku ce mun fita daga imanin kuma sai me ne to kaga wannan yana ƙara nuna maka yanayin yanda munafikai suke yi amma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi su wane ne waɗannan munafikan wata rana ya kirawo Huzaifa yace Huzaifa yace na'am yace zo nan Allah ya sanar da ni munafikai gaba ɗayan su kaga wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani manzon Allah ya lissafo su kaf yace dukkanin su munafikai ne wanda ba shi to ai manzon Allah sai a yi maganin su kawai yace a Allah bai umarce ni da haka ba yanzu kuma ina komawa ina fara kashe waɗannan munafikan sai waɗanda ba musulmai ba su ce ka gani ya gama da waɗanda ba musulmai ba yanzu ya koma cikin musulman nasa ma yana kakkashe su ishara kan cewa akwai waɗanda za ka iya sanin cewa suna cutar da kai amma saboda wata maslaha an gane abin ko ka san wane yana cutar da kai wane shi ke maka zagon ƙasa ko ba a samu yin waɗannan mutane a cikin rayuwar mu ne akwai ko yawan liman ka gani su waɗanda kuke tare da su kuke mu'amala na ka ji ko malam ya ce kai manzon Allah ya faɗa ya ce ka bi tsoron sharrin mutumin da ka kyautata masa kuna tare kana kyautata masa amma shi ce rika sai maka kafa kawai an gane wannan ko to akwai mutanen da zaka san cewa suna ha'intanka suna maka zagon ƙasa amma sabida wata maslaha
sai kai kauda kai kawai shine abin da manzon Allah ya yi wannan
ya san su ya san sunayen su ya san irin abubuwan da suke yi amma saboda maslahan can sai manzon Allah ya shaƙe ne su kawai tare su a ayar san ba da sun ce li wahajukum bihi inda rabbikum domin su kafa muku hujja a wurin ubangijinku me ake nufi da hujja abinda ake nufi da hujja shine ka kawo abinda zai yanke ma kowa shakku akan abinda kake kai an gane wannan ba shi bane wancan mutumin jijjiwa ya kama shi yake ganin zai iya bogon kafada da annabi ibrahim yake Allah yake maka alam tara ila alladhi hajja ibrahima liyuhajjukum ka kalma daya ne ko alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allah almulk Allah yake baka ga wannan mutumin ba da yake so ya kafa ma annabi ibrahima hujja saboda wai Allah ya bashi mulki da sarauta yake ce ma annabi ibrahim ka dame mu wai wani akwai wani Allah ka dame mu akwai wani Allah kai baka san ni dinnan da nake sarki ni ne ubangijin garin nan ba abin da ya faɗa kenan sai annabi ibrahim ya ce a a a kai ba ubangiji bane yace ni ubangiji ne yace a ubangiji na annabi ibrahim yace a ubangiji na shine ubangiji yace kai ni ba ubangiji ka shiga sai da yinka yace a duk abin bai kai ga haka ba ubangiji na yana kashewa yana rayawa sai yace a gaji ko zalai irin ta akamo mun mutane daga gidan kurkuku guda biyu wanda sun cancanci hukuncin kisa irin mutanen da ake kiransu da suna irin city condemned din nan ko ya bi ko irin mutanen da ake cewa life imprisonment din nan ba san sunayen da ake kiransu ba dai city condemned su ne ko ya wato irin wayan nan yace akamo guda biyu da akamo guda biyu sai yace a kashe na farkon sai a kashe shi sai yace kai kuma ɗayan je kana yabe maka ko yace kai ibrahim ka ne yanzu na kashe daya na raya daya sai annabi ibrahim ya ce wannan ba haka bane amma dinda haka tunda kai wanta wannan hanyar ka billo mu fara wayar maka da kai in aka ce kashewa kashewa shine ka dauko wani makami ka caka wa mutum ka kashe shi ni ubangiji na baya kashe mutane sai dai ya zara ransu ta hanyar haka ne suke mutuwa Allah na ubangiji na idan ya dauki ran mutum to wannan jikin baya lalacewa babu wani dame yake a jikin sa amma duk lokacin da lokacin mutuwar mutum bai yi ba ka kashe shi sai kaga kai wani dame yake a jikin sa in makami ka cika maka za ka ga wurin yayi bleeding wurin yayi jini ko ba haka yake faruwa ba wurin zai yi jini in guba ka dauka ka bashi wannan guban da ya shiga cikin jikin sa shine zai tsintsinka hanjin sa ko zai toshe kafan numfashinsa ko wani abu kaga yayi ma wannan jikin damage ni ubangiji na in ya dauki ran mutum baya yin haka fa amma duk da ka ce haka ga na biyu ubangiji na fa inna allaha yati bishamsi min almashriqi fati biha min almaghribi ubangiji na yakan dillo da rana ta gabas kai kuma yanzu tilla ka ce kai ma ubangiji ne ka billo da ita ta yamma da safi yace kai ma dai Ibrahim ka san dai wannan kuma baya yiwa ko ba haka bane to kaga sai Allah ya ce fa buhital ladhi kafar wannan hujjar sai ta yanke shi kawai daga nan aka gama da shi an gane wannan ko Allah ya yafe mana limahajukum bihi inda rabbikum kenan sun yadda ubangijin su da ubangijin annabi Muhammadu duk daya ne haka ne ko to dama ai Allah kai ya gaya maka a cikin alqur'ani mai girma ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurru Allah shiga ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba kowa bane face annabin Allah ne shi ba Allah bane an gane ko shi annabi muhammadu ba Allah bane ba kuma dan Allah bane ba wan Allah bane ba kadin Allah bane wane ne manzo ne na Allah saboda ma a nuna maka cewa bawan Allah ne sai Allah ya daura masa aiki cewa gashi nan na zabe ka a matsayin annabi je kai ta shiryar da bayi na ka taba ganin Allah ba Allah aiki kai ka taba gani yanzu ko a office ka kalla oganka ka ce sa ai shi wanda ka kasan ne ya ce mu ogan a shara ofis ogan zai yi zai yi na kasa ya ce ma ogan shi
ya share office
kamar yanzu shugaban kasa Buhari
ko
yana shigowa office ko sai messenger ya sai shi
a ba share ba yo share sharon
zai yi to ai kaga Allah ba zai ba Allah aiki ba ka alluru da wannan ko saboda haka wannan yana ƙara tabbatar maka cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne shi zaka ce to manzon Allah ya zai ai manzon Allah ya rasu sai a gaya maka ai kafin shi an gaya maka an yi annabawa da yawa ina annabawan su su ma sun rasu tunda su ma annabawa ne manzanni ne Allah ya aiko su to shi ma annabi Muhammadin shi ma zai rasu shikenan ba wani abu an gane inda abubuwan yake ko Allah ya yafe mana kaga dai a nan wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa waɗannan mutanen sun san shi cewa lalle annabin ne kawai dai mugunta da san rai da zalunci shine ya ɗibe su har suka tsinci kansu a cikin wannan halakar muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu ya tsare mana imanin mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma
Allah ta'ala ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin yanzu wayannan mutanen da suke aikata wayannan manyan saban Allah na boye gaskiya ai ka san babu sabon mafi girma a wurin Allah kamar mutun ya boye gaskiya bayan shirka an gane ko zunubai a wurin Allah hawa ne zunubi mafi girma na kaiwa kololuwa shine shirka da Allah zulubin da ke biyo ma shirka a addinin musulunci shine zagin annabi Muhammadu ko wulakanta annabi Muhammadu ko raina annabi Muhammadu bayan wannan to boye gaskiya shine zulubi mafi girma kuma ke sa Allah subhanahu wataala ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi la yashru bi thamanin qalila ayin da zamu zo gaba kenan ce kalmar azaba ta tabbata ga waɗannan mutanen da suke rubuta rubutu da hannunsu su canza siffofi na annabi Muhammadu sai su ce wai haka abin yake Allah yake kalmar azaba ta tabbata a gare su ya arifuna hu kama ya arifuna abnahu bayan sun san annabi Muhammadu sun san siffofinsa kamar yadda suka san siffofin yaran da suka haifa sai da haka sai Allah subhanahu wataala ya ce awala ya'lamuna shin yanzu wayannan mutanen ba su sani bane da suke ta wannan koyon gaskiyar nan da kuma kin yin imani da annabi Muhammadu da zuwa suna ana ƴan uwansu da su ba sa rubutu ba sa rubutawa da suke ana su daina faɗan sifofin annabi Muhammadu da suka sani a Bible ba san Allah yana sane da abin da suke aikatawa bane ba wai ma abin da suke aikatawa ba ma yusirruna abinda suka boye a cikin kirazansu abinda suka boye a kirjinsu abinda suka boye a zuciyoyinsu Allah ya san sa kamar yadda ya san gari ya waye akwai ranar da gari za ta waye a ce Allah bai sani ba to abinda kake boyewa a zuciyanka kai ma Allah ya san sa kamar yadda kake ganin Allah ya san gari ya waye kai daga ba ma Allah ba kai da kanka san gari ya waye in ya waye ka san ya waye to yanda ka san wannan haka Allah ya san abinda kake boyewa wama yulinuna Allah yace haka nan abinda mutane ma suke bayyanawa Allah yace duka na san su saboda haka babu wani abu wanda mutum zai iya shiga wani lungu ko wani sako kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi ce waye da mutum zai shiga wani daki ko wani gida mai kofofi 70 ya aikata wani aika ko ya aikata kyakkyawan aiki sannan ya fito Allah subhanahu wataala ya ce ina fitowa za mu sa alaman wannan abun a goshin sa ma ha ko ba ya faruwa ne za ka ga wani da za Allah kadai ya san abin da yake aikata amma in ya shigo cikin gari sai ga yana wa mutane haka kada ido yana tsare ko dai wani ya ganshi lokacin da ya gangara sai ga yana danyi haka idan ya ji shiru ba wani ya ce a ka dawo ne to sai hankalin shi kwanta amma da zaran ko da wasa ka ce ka dawo ne ina ne shi wayin shi ma ya buga kirje ya buga zuciyar to ina ne shi za ka ce mun na dawo okay to a to shikenan ai na dauka ka gangara ni ta mu gangara ba kawai dai sai du kawai sai ga shi ma yana cikin abin nan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce abinda kuke koyewa da abinda kuke bayyanawa Allah ya ce duk na san shi shi yasa a wancan ayin da ka haddace Allah subhanahu wataala ya ce ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur abubuwan da ke can kasan kasan zuciyanka ma Allah ya ce na san sa ballantana wanda yake saman saman zuciya ballantana kuma wanda ka bayyana saboda haka mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala kan abubuwan da suke aikatawa duk abin da kake aikatawa Allah subhanahu wataala yana sane da shi kuma mala'iku suna rubutawa kuma bidiyo yana nan yana daukan abin da kake aikatawa an yanzu kowanne ɗaya daga cikin mun nan akwai bidiyo da ke daukar abubuwan da yake aikatawa tun daga ranar da ya balaga har zuwa ranar da zai mutu shine Allah subhanahu wataala yake karanta maka yake gaya maka wannan cikin surat Isra'i cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba ma'anar ayin Allah subhanahu wataala yake kowanne dan adam mun raka ya masa koda a wuyarsa duk inda kake rikodan tana nan tana dauka duk inda kai duk motsinka ana nan ana daukar ka yanzu idan ba ture Allah bolala kuma lokacin da muke yi ake daura mana laya nan yawa kuma ka kira mana to shi wannan ya sha babban da yanda laya take yanda kaga wallahi masal'ala idan Bature zai yi camera irin wannan a cikin waya ai da cameran da muka sani shine wanda in za a dauka in ya gaji ya mika ma wannan shi ma ya kama ya yi in ya gaji ya kara miko ma nabi shi yasa da aka tsara mutane bi ake turawa aiki irin wannan in wannan ya gaji ya mika ma wannan ko amma with advanced technology yanzu kaga kameran nan gata in ka sha ma ba za ka san akwai ta ba yanzu an kai yayin da botul ma maulana botul riga ma kamera ne sai kai ta yi ana daukan ka baka sani ba ko ba ga wani gwamna ma da ya karɓa dala ya yi haka a ce an ɗauka bai sani ba shi ma ko ba ka yi faru ba ko to yaya tunaninka idan Allah zai sa maka abin da kuma zai rika ɗaukan naka yaya na Allah za ta zama idan gwamnoni masu wayo ba za a iya sa kyamara da ba za su iya ganewa ba ana ɗaukar su suna tuwa-tuwa ya tunaninka in Allah ne zai yi wannan ko sai ranar lahira kawai sai a ciro maka sai a baka sai a ce ka kalla da kanka ka riga kallo kana ma kanka hukunci sai ga mutum gashi nan yana kallon shi lokacin da zai tsallaka titin dogon la ilaha illallah sai ke la ilaha illallah ya tsallaka ya gashi nan ta fito ya rungume shi inna lillahi wa inna ilaihi sai ga yana kara zanzara ido shi Allah ya sa dai ba dauki abin da nayi annabi sai ya ce to a gashi nan ya ba ta 1000 ne sai yawa ka gani ko ka ganin ba a kama shi da nima ba sai gashi nan ya gangaro da daren mugu shi ka gani to wannan je kaga akwai damu haka sai ka sai a ƙara nuna mu sai ya ƙara kallon wani wuri gashi nan zai shiga masallaci ba ko ya ma ta ganin mugayen abubuwa a cikin lamarin sai a ce to kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kai da kanka yanzu zaɓin ma kanka ina ne yafi dacewa da kai aljanna ko wuta ka je ga mata matan zunuban da ka aikata kai da kanka zaɓin da yafi dacewa da kanka mutum da kai zai faɗa ce to lallai dai kam dai abin ba wato mutane na da matukar muhimmanci su fahimta yanayin hisabi a lahira hawa-hawa ne ba hawa-hawa ne akwai wayanda da an zo kawai za a watsa takardu ne na aiki in ka kama da dama shikenan aljanna za mu tafi Allah ka samu kama ko wa idha suhu nushrat akwai wayanda kuma ba watsowan za a yi ba su da hannu za a ba su wa amma man uce kitabahu bi yadihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zalantu anni mulakin hisabiya ko ba haka ba ana ba shi daga hannun dama ko shi ya ga ya san shi dan aljanna ne ba wa amma man uce kitabahu wara azharihi ba wa amma man uce kitabahu bi shimalihi ba kaga su bi ne kaga kala biye kenan wurin akwai wanda za a ba shi littafin sa da hannun hagu akwai wanda za a bashi littafin sa ta hannun hagu amma sai an fasa kirjin sa zai miko hannu zai karba din da hannun hagu din da haka sai mala'ikan ya karba hannun sai ya fasa kirjin sa hannun sai ya kullo ta baya sai a bashi shi wannan daga nan wurin ya riga ya san cewa shi dan wuta ne daga nan wurin ya san shi dan wuta ne akwai wanda a duk ba wannan bane shi kasan da yayi ayyai aika aika din wannan kasan da kake tattakawa ita ne za a ce ta faɗa abubuwan da ka aikata da shi za mu kai sabi ko bi anna rabbaka aw halaha yawma idin yasduru an-nasu yawma idin tuhaddisu akbara ranar da kasa za ta bada labari ranar kaza yayi sallah a daidai can wurin yayi sujjada a daidai can wurin yayi nafila a daidai can wurin yayi zakka a daidai can wurin yayi daidai shi da iyayensa a daidai can wurin yayi ziyara a daidai can wurin to an fado na kirki sai a bar a daidai nan wurin da ya shagiya a daidai nan wurin da yayi zina a daidai nan wurin sai ga mutun yana kulukum da ido ido ya rena fata to hisabun haka suke akwai wanda kuma duk za a tsallako da shi sai ya zo ya hau kan sirabi ba an fada ba wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya to zai taka siradin ya fara takawa daya biyu sai ya fara wuta kawai akwai wanda sai yayi kaman zai kai tsakiya sai ya fara akwai wanda ma sai ya zo jab da karfe sai ya marge domin dama ai wutan ai kasan siradin wuta ne kuma kowane kasa a kasan wutan kowa da irin wutan da zai shiga na laifin da ya aikata wani ba mamaki zalintan iyalinsa ne karatun mu na jiya da wannan waye sai idan hankali na cewa ai akwai laifin mazaji a zalintan iyalinsa ne yayi anan zai fada sai ya zo wannan wutan kaga mutun ya aje iyali ya kici yadda iyalin ya bar iyalin da talle ko ba haka ake yi ba to ai akwai wuta ko da aikatau ko da wankau duka kaga an baka mace bulbul 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 mawala amma ga ta dawo duk ta jejjeme haka mallan yanda ka san kilishi kai ka san akwai dawo kawai sai mutun ya tunanin zai mutu ya je lahira kawai shiga aljanna ai ba zai yi ba to haka wutar take gata nan kala kala akwai wutar da yake na zalunta marayu ne sai mutun ya zo wurin sai rifta shi haka amma duka babban abin da ake so musulmi ya karasawa a ransa shine har alahira manzon Allah yana nan yana sanka yana nan a gefen sirati yana cewa rabbi sallim rabbi sallim yana maka addu'a Allah ku fitar da wannan Allah ku fitar da shi Allah kakka sa ya fada yanzu ko don wannan addu'an da manzon Allah zai maka akan sirati ba za ka so shi ba ai ba wanda zai ce ba shi da laifi ko ba wanda zai ce kuma baya yin kuskure ko to amma manzon Allah nan zai tsaya a sirati nan yana maka addu'a rabbi sallim rabbi sallim Allah ku fitar da shi Allah ku fitar da shi Allah kakka bari ya fada to amma wasu akwai laifukan da suke wanda dole sai sun fada wurin shikenan ka fada shikenan sai Allah manzon Allah ya ce to shikenan ma haɗu a na gaba ceto a zo a fito da mutum ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana saboda haka dai yan uwa musulmai mu kiyaye mu sani cewa dukkanin abin da muke yi Allah subhanahu wata'ala ya san sa abubuwan da muke koyewa da ba ma san wasu gani dama ba manzon Allah ya faɗa ba wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yaqali alayhi an-nas ji abin da yake zunubi ne shine abin da in kana aikatawa baka san wani ya ganka ka taba ganin wani yana sallah da sirikin shi nan ya zo sai yace bari ya boye kada sirikin shi ya ganshi yana sallah amma mutane nawa ne ka taba gani suna shan taba ga sirikin su ya zo wucewa kaga sun boye ka zo a gona bari sai sai wani haka ba sai ban kun taba gani sai wani haka haka ko da abun kwarai ne zai boye Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala yace ya'lamu ya'lamu qa'ilat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur kuma aka ce ya'lamu sirra wa akhfa Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan ya zamanto sirri shine abin da kake koye ma zuciyanka to ka sani Allah ya san shi idan ya zamanto sirri shine abin da nake kadaita da ni da wani mu tattauna to shi ma Allah ya sani domin Allah subhanahu wataala yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum ayna ma kanu ma'ana Allah yake mutum da dai ba zai taba kadaita daga shi sai wani ba ya tattauna wani abu ko ya faɗa wani abu face na ukun su Allah ne a wurin yanzu da dani da malam zamu shiga daki ni ta magana ni ta magana Allah ya ce ni ne na ukun ku duk abin da kuke tattaunawa ina wurin da kuma mutane guda uku za su taru su zo suna kus Allah ya ce ni ne na hudun su da za su kai yawan su biyar su zauna suna kus Allah ya ce ni ne na shidan su Allah ya ce haka nan da za su fi haka yawa ko za su gaza yawan haka to ma'ana sai malami suka ce gaza yawan haka shine kai kadai kenan ko tunda ayin littafin ayin ya fara ma yakunu min najwa salasati ko kasa da haka shine biyu ko daya ku biyu Allah ya ce ni ne na uku kai daya Allah ya ce ni ne na biyunka duk inda kake ina nan a wurin ba shine Allah ya faɗa a karshen ayin ba ko illa huwa ma'ahu aina ma kanu duk inda kuke kai malamai ne na baya bayan nan Allah ya yi mana sai su ce wai bi ilmi wai da ilimin sani ba Allah baya wurin amma ilimin Allah ne yana wurin kana ganin haka zai yi eh sai a ce kamar misali sai a ce Ibrahim dogo sai a ce shi Ibrahim din yana gida amma ga dogon ya zo tsayin nasa ya zo hankali zai dauka sai a ce Musa fari sai a ce wai fari ya zo amma shi ainihin Musa wai yana gida haka zai yi to ya ce wasa da abin da yake da alaka da Allah sai a ce ilimin sa shine ya baro Allah wai Allah ai kai ma ka san hakan ba zai yi shi dai Allah kawai ya faɗa wa huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kanu yana nan tare da ku duk inda kuke kai da hanko shike saka wani ba kanka wahala sai da haka ƴan uwa mu ƙara sa tsoron Allah a gaban mu duk abubuwan da muke aikatawa Allah subhanahu wataala zai tambaye mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ko za mu dauka hayan nan akwai tambayoyi to za mu tsaya za mu hakura haka kenan za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wannan muka faɗa sa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana
alhamdulillah ko da yake tambaya ce guda ɗaya sai dai zan jawo hankalin masu rubuta tambayoyi wani lokaci aka rubuta tambaya da shi da kamar wasiƙa a aiko da shi a ce a yi bayanin salatu gaskiyar magana akwai bayanan da ya kamata ya samu cewa ba bayane ne da za a karanta shi public hall sai kowa ya ji ba akwai matakan da za a ja tare da takwan da ake so a tsaya musamman takardar da ya zo hannuna gaskiya wanda ya aiko ya hankuri ba za mu karanta ba amma a samu malam da su liman duk suna zaune su sun san hanyar shawarwarin da za su ba mu a ɗauki mataki a kan irin wannan takardar sai abu na ƙarshe kamar yadda muka wuce malam ya ja hankalin iyayen yara a kan batunmu na jiya ko da minti biyar ne malam ya amfani da shi don jan hankali ba wani tambaya da shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah a jiya Allah subhanahu wataala ya bamu daman samuwar wata wasiƙa daga wayanda suke mahukunta ne musamman wayanda suke lura da lafiyar mutane ma'ana likitoci ko nurses da suke aiki a asibiti wayannan bayan Allah wasiƙan su ta yi mana amfani sosai domin matasa da yawa an gano cewa abubuwan da ake yi a ce duka an yi su bisa kuskure ne Allah ya fi mana Allah ya fi mana kuma ko shakka babu matasan nan an dau azama da niyya na gyara wayannan kurakuran da dan Allah kuma muna musu fatan Allah subhanahu wataala ya taimake su akan a gyara wayannan abubuwa abin da ya rage yanzu abubuwa guda biyu ne jan hankali zuwa ga iyayen mu da jan hankali zuwa ga mahukunta za mu fara da iyayenmu domin su ne suka fi kusa da mu kowane mahaifi ko iyaye ya zama wajibi a gare mu mu sani cewa Allah subhanahu wataala amana ne ya bamu na waɗannan yara da aka bamu bisa hadisin da kowa a nan wurin ya haddace shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ma'anar hadisin dukkan ku maciyaya ne kuma kowanne ɗaya daga cikin ku Allah subhanahu wataala zai tambaye shi abin da ya ba sa kiwo misali abin da ya rataya akan uba shine ya lura da matarsa da kuma yaransa waɗanda suke karkashin sa to kaga haƙin uba ne ya ciyar da waɗannan yaran ya lura da tarbiyyar su matukar yana gida lokacin da ya fita gida to haƙƙi na lura da tarbiyyar yara yanzu ya koma wuyan mahaifiya ko uwa koda ba ke kika haife su ba dan kaji wata gashi sun zace ai ba ina haife su ba to koda ba ke kika haife su ba mahaifiyar su ta rasu ke ne yanzu kika zama matan baban su kike lura da gidan to yanzu lura da tarbiyyar waɗannan yaran ya koma wuyan ki to wannan tarbiyyar Allah subhanahu wataala zai tambaye ka zai tambaye wannan mata naka a ranar lahira kenan kaiwa da komowar wannan yarinyan ko waɗannan yaran ya zamanto wajibi a kiyaye shi idan yaro zai fita a san ina ne zai je namiji ma kenan ba ma mace ba in zai fita a san ina ne zai je eh zai je makaranta ne to yanzu an san ina makaranta ya dawo makaranta zai fita ina zaka je a san inda zai je a zai je wurin aiki ne ka san yanzu yaron ka yana wurin aiki a ba wurin aiki bane ba sa shawurin aiki ba zai je wasa ne ina zaka je wasan a zan je filin ball na gangaren titin dogo an san yanzu wurin da yake saboda koda wani abu zai faru zaka iya cewa wuri kaza dana yake za kuma ake kawo ma yaron ka dauki an gane wannan to ballanta na kuma mace No. In an ga lokacin dawowa makaranta yayi shine abin da malamin yake tunatar da ni. In lokacin dawowar makarantar yaro yayi ko yarinya yayi bata dawo ba a bincika. Lafiya? Domin a san menene ke faruwa. An tsaya lesson ne. Gobe da safi kai ma ka je makarantar. Ana yin lesson ne yayin ya wuce lokacin tashi? A sani. An gane wannan to ballanta na iya mace. Kaiwa da komowanta gaba daya an ce a sa ido a kansa. Kai ko dan kunne ne kaga yarinyan ka da shi wanda ba kai ka siya ba ka tambaya ina kika samu wannan ballanta naka ganta da sabuwar waya kana ganin saurayi zai bata waya ne haka kawai saboda yana neman lada wurin Allah a mu ga mutuna gaskiya zai bata saboda yana neman lada in lada yake nema ga limamin unguwar su nan mana ko ba haka bane ya ba limamin unguwar su limamu ma zai mai addu'a amma ya ba yarinya kana tunanin haka kawai ne to kaga akwai wani abu dole ne mutanen mu su sa ido akan yaran su fitan su ina za su je in ma za ana tunanin za a hada ta da wani ne sai a hada ta da kannuwanta a je yanzu a dawo haka amma mu bar yaran mu sakaka haka sannan dole ne a matsayin ka na uba a matsayin ki na uwa ka san yaushe ne yarinyan ka ke yin jinin al'ada dole ne ka san yaushe ne yake daukewa kaga daga nan wurin matsala za ta taso wace siyan ma yarinyan ka wannan part din wannan abin da ake cewa ake sawa in jinin al'ada yana zuwa wace siya yanda ga cin yaya ko wanda bai taba siyan ma yarinyan shi ba bai san kuma ina take samun kuɗin take amfani da shi take suwa ba shikenan kana tunanin haka zai tafi a banza ne to kaga dole ne ka san yaushe ne jinin al'adan yake zuwa kana siya eh ina siya in ya dauke ka san ya dauke uwa ma ta sani da zaran an ga jinin al'ada bai zo ba an san akwai wani abu daga nan dole za a tashi a tashi sai dole a san menene ya hada jinin al'adan nan zuwa da kun je asibiti likitoci za su gaya maka ai a kaza ne kaza ne kaga daga nan kafin matakin da zaka dauka daga nan ko saraka ne ka ba da ita inda ya zama to aika ne ta yi sai ka saraka da ita da zo ta ja maka abun magana sai ka zo masallaci da azu zuba wanda ya fara shigowa sai Allah ya baka sai Allah ya baka ce mene Allah ya baka aure shi kenan kaga an gama da wannan matsalar uwa dole ne ita ma ta sa ido akan wannan da zaran ta ga wani canji a cikin yarinyar ta wanda ba ta saba ba dole ne ta sa ido a kai wannan abubuwan da muke barin yaran mu suna yi chatting har karfe 1 dare baka san da wa take chatting ba daga nan ne fa ake yin aika aika sai a yarinya wannan saurayin da yake chatin da ita sai ya ce mata dauko hotanki sirara na gani muke ma juna gaskiya ko ba a yi ne samarina ta hararana kada dole ne mu sani wane ne da wa take chatin ka sa doka a gidanka karfe kaza na yi to ba na son kowa ya kara mu'amala da waya a jawayoyi an gane wannan lokaci ya fara jamu kira na biyu zuwa ga mahukunta wannan abu ne wanda talakawan gari kai ba za su iya yakar su kadai ba killa abu ne wanda yake da alaka da kamfanoni masu zaman kawunan su kaman asibitocin da suke individual ne suna zaman kansu ne sun bude asibitin yarinya ta yi cikin shege za ta iya zuwa asibitin mai zaman kansa ta biya kuɗi za a iya cirewa to akwai bukatuwan gwamnati ta samar da wata doka mai karfin gaske duk wanda aka kama sa ya zubar da ciki ko na wata yarinya ba tare da mahaifinta ya zo ba wai ta zo da saurayi to wannan asibitin a ci shi tara kamar naira miliyan 10 kuma a kulla asibitin a yi reporting din license dinsa idan chemist ne killa karatun jiya an bara an ce sukan je chemist sai a sai wani kwaya wanda yake zubar da ciki to ai kaga tunda ba likita bane ya bayar kwayan ma za ta iya kashe yarinyar kenan ba sai ban kun lura tunda yanzu zai zama drug abuse ne ko ba haka ba to duk chemist din da aka kama shi ya sai da irin wannan kwayan to gwamnati ta hukunta shi idan devices ne dan je sai da ka sauraron karatu saboda hankali na nima ya dan ya kada idan devices ne da ake makalawa transplant da ake planting idan su ne gwamnati sa ido akai ina ne da ina ne ake siyar da wannan abin illegal domin idan a asibiti ne ba yadda za a yi a ba mace shi ba tare da mijinta ba ko kenan gwamnati dole za ta shigo wannan ta sa dokoki masu karfin gaske duk wanda aka kama shi ya siyar da wannan abin illegal to doka ta hukunta shi mu kuma sauran al'umman gari to mu sa ƴaƴanmu a cikin addu'a Allah ya ƙara shiryawa kar ka taba tunanin dubaran ka ne Allah ya ƙara shiryawa Allah ya ƙara tsarewa kuma Allah ya ƙara karewa da wannan muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana اللهم برحمتك الواسعه امنا وان اشر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعامه المسلمين الاحياء منهم والاموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين والخاتم منكم ولا من
صلى على النبي الكريم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين